sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Ma'aikatar shari'a na Amurka ta daure wasu mutane tare ƴan kasar Iran a jiya Juma'a bayan gano cewa sun kwashe tsawon shekaru hudu suna satar bayanan fasaha da bincike a wasu jami'o'in Amurka da ma wasu kasashen duniya, kuma suna wannan aikin ne a madadin gwamnatin kasar ta Iran, wanda wannan shine irin sa mafi girma da aka taba yi. Su dai waɗannan masu aikin kutsen suna yi wa wani kamfani aiki ne da ke zaune a birnin Tehran da ake kira Cibiyar Mabna, kuma ya yi shishigi ga kwamfutoci masu tarin yawa inda suke tattara bayanai ciki ko har da aikewa da sakonnin ƙarya zuwa ga wasu shehunnan malamai da niyyar samun bayanai daga gare su a madadin sojojin kotakwana ta ƙasar Iran. Mai gabatar da ƙara ya bayyana waɗannan kamfanonin a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suke jerin waɗanda aka baiwa aikin tattara bayanan sirri. Waɗannan masu kutsen kwamfuton dai ko baya ga tattara waɗannan bayanai haka kuma suna sayar da wasu daga cikin waɗannan bayanan da suka naɗa ga jami'o'in ƙasar Iran da ma wasu mutane da ke buƙata ta wasu shafuka guda biyu, wanda ɗaya daga cikinsu yana baiwa damar mai sayen wannan kayan satar amfani da bayanan shehin malamin da aka naɗi ayyukansa ta shiga kundin bayanansa a kwamfuta. Ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma da ke lardin Gauta na ƙasar Siriya ya ce ya cimma matsaya da sojojin Rasha domin a kwashe waɗanda aka ji ma rauni kuma su bar masu aikin jin ƙai su kai ga isa wurin da 'yan tawayen suke riƙe da shi a gabashin Gauta. Ƙungiyar ta 'yan tawaye Falaq Al-Rahman ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Juma'a cewa fararen hulan da suka amince su ci gaba da zama a yankin gabashin na Gauta ana ba su tabbacin cewa za a kare su. Yanzu haka dai ana sa ran 'yan sandan ƙasar Rasha su kasance a wannan wuraren da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar ta Falaq Al-Rahman ciki ko har da gefen garin Azban, Zamalka, Yantarma da Joba. Haka kuma ƙungiyoyin biyu sun amince da musayar husunoni har su 3,500 da ƙungiyar 'yan tawaye ke riƙe da su. Har ila yau kafar yaɗa labarai na sojan ƙasar na Siriya ya bayyana cewa akwai wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin gwamnatin ƙasar ta Siriya da masu ɗauke da makaman da ke unguwannin garin na Gauta da suka haɗa da Azban, Zamalka, Haze da Joba. 'Yan tawayen za su kwashe yanasu su dumfari arewa maso gabashin gundumar Idlib. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta Siriya Sana ya ce sama da mutane 4,000 ne suka bar Gauta a jiya Juma'a, kana wasu da suka kai 6,000 suka wuce tun kafin ma jiya Juma'an. Shugabannin 'yan tawayen sun ce suna sa ran wannan kwashewar ya ɗan ɗauki kwanaki mai tsawo ana yin sa. Dukkan waɗannan yarjejeniyoyin dai ƙasar Rasha ce ta tsara shi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar ta Siriya ciki ko har da musayan hursunoni, wannan ya sa iyalan mayakan suka bar wurin cikin kwanciyar hankali. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutane daban-daban a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma addu'ar ganin an dawo da sauran ɗaya daga cikin 'yan matan dabci Li Sharibu. Ita dai wannan yariya 'yar shekaru 15 tana cikin 'yan matan nan ne sama da 100 na makarantar mata da ke garin Dabci da 'yan ƙungiyar Boko Haram ta sace a wani lokaci cikin watan jiya a garin na Dabci da ke jihar Yobe Najeriya. A ranar Laraban ta gabata ne dai 'yan ƙungiyar Boko Haram suka dawo da matan dukansu bayan 5 daga cikinsu da aka ce sun mutu, sai kuma ita wannan yariya Li dai ita ce kadai mace Krista a cikin waɗannan 'yan matan, abinda iyayenta suka ce sun yi imanin dalilin da ya sa kenan aka ƙi sako ta tare da sauran 'yan uwanta. Salin da muryar Amurka ta yi magana da baban wannan yariyan Nathan Sharibu Li, ya ce ƴan kungiyar Boko Haram sun buƙaci diyarsa da ta koma musulma abinda ta ce bata yarda ba. Ya ce bana son diyata ta canza zuwa kowane addini face na Krista. Kusan daukacin mutanen garin na Dabci dai musulmai ne waɗanda suka yi ta turuwa zuwa gidan mahaifin wannan yariyar domin yi masa jaje da ƙara masa ƙwarin gwiwa cewa diyarsa za a sako ta ita ma. Da Krista da musulmi da ke garin na Dabci sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta ganin an dawo da wannan yariya kamar sauran ƴan uwanta. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a cikin hushi ya sa hannu ga dokar da ta bada dama a kashe kuɗi har dala trillion 1.3 yayin ya ce ya yi haka ne domin ya ɗauki tsawon lokaci masu tsawon gaske.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani. Kukumini.
Maryam Bugaje da sauran masu sauraro barkanmu da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar rahotanninmu na daya da na biyu za su yi mana magana akan ci gaba da nasarorin da ake yi ne wajen aiwatar da rigakafin cutar polio a jihar Jigawan Najeriya da kuma jihar Maradin Jamhuriyar Nijar domin kokarin da ake ta yi na kawar da cutar ta polio kwata-kwata daga doren ƙasa. Shi ma rahoton mu na uku zai yi mana bayani ne akan rigakafin cutar shawara da aka fara aiwatarwa a jihar Neja. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana akan shayar da yaro nonon uwa zalla da irin cututtukan da shayar da nonon yake kare yaron daga kamuwa. Shi ma rahoton mu na biyar wanda shine zai kasance rahoton mu na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana ne akan gudanar da aikin cututtukan da suka shafi ido da ya gudana a jihar Bauchi. Sai ya kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro.
Tun ranar taura aurenka, za ka ji an faɗa da kunnanka, duka ɗawainiya na matarka. Daga rannan dole ka ɗauka ɗan uwana.
Ku tausaya wa matanku
ke ka shaida ka dauka
yan uwana
arma ka fada da bakinka
yan uwana
ko kai kanka ko wakilinka
yan uwana
alkawari fa kai da allanka dan uwana
rezuwa yanzu dai ana ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar shan inna na gida-gida a kowace wata a jihar Jigawa a irin kokarin da ake tafaman yi domin kawar da cutar daga doran ƙasa. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Rigakafin cutar shan inna rigakafi ne da ake bi gida-gida domin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 domin ba su kariya daga cutar ta shan inna wadda ba ta da magani idan har ta kama bil'adama. Duk da cewar an dade ba a ji duriyar ta a jihar Jigawa ba, to har yanzu dai jami'an lafiya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin bin gidaje domin tabbatar da cewar an baiwa yara rigakafin na polio. Kamar yadda Umar Bello ya shaida mini,
duk wata kusan ana yi da yanzu kuma an samu sauki saboda ingancin allurar da ake bayarwa da kuma yaddan mutanen da suka karba ake yi. Shi yasa wani lokacin akan dage wani watan ma ba a samu an yi ba saboda akwai wani abin da zai shigo a tsakanin watan, amma duk kusan duk wata ana yin ta a asibitoci saboda kamar da yake aikin jiha ne kuma mafi yawancin arewacin kasar ana yi, to dole ne mu Borno mu na yi kuma ba mu samu turjiya da matsaloli wajen aiwatar da aikin. To ne jan hankalin shine ita allurar rigakafi kamar da aka sani kariya ce daga waɗannan yaran daga kamuwa da cututtuka, saboda haka kira na a gare su shine su fahimci abubuwan nan ana yi domin yaran su ne. Kuma allurar nan kamar yadda na faɗa, idan har mutum bai anshi wannan allurar to akwai matsala a cikin gudanarwar harkar allurar tasa, ba zai samu kariyar da ake bukata ta ya samu kariya daga nau'in cututtukan ba yadda ya kamata ya samu ingancin garkuwar jiki. Idan kuma an yi wa yaro rigakafi ta haddasa masa ko wani abu ya biyo baya, so muna neman su ma iyayen yaran su kawo yaron asibiti, akwai nau'in gudunmawar da za a bashi ta irin abin da yake damunsa ba tare da an karɓi kwandala na iyayen yaro ko an sa ubansa ya biya wani abu ba. Shi ne abin da muke kira ga iyayen yara.
Umar Bello kenan, jami'in lafiya a hukumar lafiya matakin farko. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar Birniwa a jihar Jigawa.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar ma an sami nasarar aiwatar da rigakafin na cutar shan inna har kashi 120 da kuma gudanar da rigakafin kamuwa da cutar tsutsa da na vitamin A, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A fadar hukumar kare lafiya matakin farko da rasfi a jihar Maradi, taron bitar shawarar rigakafin cutar shan inna da na maganin tsutsa ga yara ya zuwa vitamin A ya gamsar da kashi 120 a cikin 100 na yawan kananan yara da suka amfana da waɗannan magunguna na rigakafi. Malam Idris Abdu jami'u waye kai da cikakken bayani.
Alhamdulillah, sakamako mun samu sakamako na ƙwarai da muke tsammani, wato kaga kamar shi wannan magani wanda ake cewa na rigakafin cutar shan inna wato polio, muna tsammanin mu yi ma yaro 916 da ɗan kai, to sai da muka zo muka aikata aiki sai muka ga mun ma yaro miliyan guda da dubu guda da 70 da ɗan kai, wato cikin kashi 100 mu mun kwashi wajen kashi 120 da takwas. Sannan kuma wajen sinadari na vitamin A muna tsammanin mu samu yaro 1815 da ɗan kai, to sai muka ma yaro miliyon guda da 4000, kun ga ka alhamdulillah shi ma cikin kashi 100 da muke tsammani to mun samu mun kwashe wajen kashi 123. Sannan wajen sinadari na tsutsa ciki wato albendazole muna tsammani mu ba yaro 1715 da ɗan kai, to sai muka ba yaro 912 da ɗan kai, nan ma cikin kashi 100 mun samu kwashe wajen kashi 128.
A jumilce za a ce kashi nawa aka samu cikin 100?
A jumilce in dai aka yi kiyasta shi an ce an samu wajen kashi 120 cikin kashi 100 na duka aikin da muka yi.
Bugu da ƙari, akwai alamar samun sauyi ga wannan shoshawa sabilin gidajen da ke kawo kangara wannan karo sun ragu, albarkacin sa hannun kowa da kowa ga wannan nasara da aka ci. Malam Idris Audu, ya fice mana komai
to wanga gani alhamdulillah gaskiya uwayen da suka kiya kalilan ne tunda mutum bakwai ne kawai duka cikin hadin duka mara'ika san ko alhamdulillah da bayawa ake samu amma yanzu ka gani dukan kowa ya gane kowa ya yarda ana ta yi wannan aiki na rigakafi
da wadawa suka tafa da aka samu wannan nasara
wannan kamar ya kullum ne likitoci kun san su ne ke jagoranci abin sannan ga sarakan galgajiya sannan kuma ga kungiyoyi duka su ɗan gidan radio ɗan jarida wanda ke kama mu wajen wayo kan jama'a ga UNICEF da OMS wannan kungiya ta duniya ta fannin lafiya ka san da cewa kowa da kowa ya kama shi yasa aka samu aka ciwo wannan nasara
Shaibu Mani murya Amurka daga Maladi Jamhuriyar Niger
hukumomi a jihar Niger sun kaddamar da rigakafin cutar shawara a kananan hukumomi biyar inji wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari
babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na'uzo ya ce kananan hukumomi biyar ne za a gudanar da rigakafin biyo bayan samun wani matafi da ya ratsa waɗannan kananan hukumomi dauke da wannan cuta kamar yadda yayi karin bayani
cewa mun fara rigakafin yanzu na yellow fever yau 19 ga watan March na 2018 kuma za mu ci gaba da yi har zuwa 28 na March na 2018 muna neman goyen baya da haɗin kai daga kananan hukumomi din ga da zan lissafa na daya sune Agwara sai Bargu sai Magama da Mashegu da Makwa wayannan da na lissafa din ga zamu fara rigakafi na yellow fever saboda an samu wanda suka ko sun bi wayannan kananan hukumomin ko kuma sun wayansun su da suka samu tarihin wanda yake da yellow fever sun bi tauraron wurin ko kuma kananan hukuma yana kusa da wani kananan hukuman da wani ya bi wurin suna makwabta shi yasa muna so a bada rigakafi mu tabbata duka wayannan an samu hadin kai mun samu kuma tabbata cewa babu wannan ciwon shawaran da zai faru a wannan wurin kuma muna so wanga rigakafin ya shafi yara wata 9 har zuwa manya shekara 45
Dr. Yahaya Na'uzo yayi karin haske akan yadda wannan cuta ta shawara take
maka amma shi wanga ciwon shawara ba ciwo wanda saboda kai kana jin yawa ne za ka kama shi ba amma dai idan virus din ya shige ka rashin ci da sha yana kawo jikinka ba zai iya fada da wayannan kan jikin su kananan virus din ba to amma ba abin da yake muna da maganin da zai warkar da kai bane kuma muna neman kan jikinka ya dure ka iya kashe wayannan virus din da yake cikin jikinka
amma to ita cutar shawara tana kisa
a da wuya kaman dai ita bakon dauro ne idan baka yi ba rigakafi ba wahalan zai iya ci gaba da karuwa wanda ke lalle zai kawo matsalan da zai sa wani abu ya kashe ka saboda wulakanta jikinka da shi virus din zai yi
Dr. Yahaya Na'uzo director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
masana harkokin abinci mai gina jiki na dada jan hankalin mata masu shayar da jarirai akan iya adadin lokacin da ya kamata a dauka ana ba yaro nono ya sha don kare jaririn daga kamuwa da cutar tamowa da kuma sauran cututtuka Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararre akan lamarin a cikin rahoton da ya aika mana
babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Malam Murtala Muhammad Inuwa yayi karin haske akan tsawon lokaci da uwa ya kamata ta dauka tana ba jariri nono
dan ta dauko shi ta dora shi akan nono idan ya fara ja akwai sakonni da suke tahowa akwai kuma abinci da zai taho daki da daki daki da daki har ya kai kan karshe shine inda muka ce uwa duk sanda ta fara ba danta nono kar ta canza masa nono sai ya saki dan kansa domin in bai saki din ba to bai kai kan abin da yake bukata ba
me hikima haka
hikima ita ce yayin da ta sa shi karzo na farko da yake zuwa ruwa ne dama shi wannan abin da Allah ya halice shi ya halice shi dan ya kace kishirwar da yaro yake da ita zai ci gaba da jan wannan ruwa har san da zai zo kaso na biyu shi kuma kaso na biyu ruwa ne shi kuma da maiko a cikin sa bai zo kan abincin ba har yanzu to tabbaci ya ci gaba da ja idan ya ci gaba da ja zai zo kan ainihin su wa'annan sinadarai da muke magana waɗanda su ne suke da haƙƙin bashi suke da haƙƙin gina jikinsa da kwakwalwarsa da jininsa da kare shi daga dukkan cututtuka su kuma wa'annan sinadarai suna a can ƙarshen san da duk yake shan nono ba zai fara samun su ba sai ya kai akalla minti 20 yana shan nono ɗaya ba canza shi ba idan da zai fara shan nono yanzu minti 10 ta canza shi bai same shi ba kuma zai lalace zai rame domin jikinsa bai samu sinadaran da suke gina jikin da yake bukata ba idan da za ta debo ruwa ta bashi ba zai samu wannan sinadari ba domin cikinsa zai cika ba zai iya jin nonon uwarsa har ya kai kan wa'ancan sinadare da yake bukata ba saboda haka anan fadakarwa ta farko da muke bukata ya zama cewar iyaye mata kafin su fara shayar da ƴaƴansu lalle su san yaya ake shayar da ƴaƴan me dan yake bukata a nonon yaushe yake kaiwa ga abin da yake bukata domin kada ya lalace domin akwai alamu da mu muke gwadawa mu san cewa yaro ya samu nonon uwarsa ingantacce duk lokacin da aka ce an haifi yaro ya fara shan nono in dai nonon uwarsa yake sha babu matsala amma sai dai karuwa domin daga lokacin da ya kai wata shida lalle ne sai ya ninka nauyin da ta haife shi dace
amma zaka ji yawancin iyaye lokacin da suke shayar da yara da yayi ɗan mintuna zaka ji suna kokarin cire shi daga wannan nono su mai da shi wannan nono kenan wannan ma na haifar da wannan larurar ta tamuwa
to ai dama wannan ita ce babban matsala saboda kamar champi ne suka dauke shi ko al'ada ko me sai a ce wai kada a bashi mai sanyi wanda kuma ba haka yake ba sai a ce kar a bashi mai sanyi daga an fara sai a juya shi a kai shi can wannan ita ce dan ba ta ce wai yaro zai kamu da wannan ciwon yunwa ko shakka babu duk dan da aka dora akan wannan tsarin duk sanda uwa za ta ba danta nono ta ce sai ya sha nonon nan guda biyu to ta saka dan ba danta zai kamu da wannan ciwon yunwa domin kuwa jikinsa ba zai samu wa'ancan sinadarai da suke kashe masa yunwarsa su kuma bawa jikin abin da yake bukata domin gina jikinsa ya kuma kare kansa daga cututtuka ba
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
A jihar Bauchi Yakubu dake arewa maso gabashin Nigeria gwamnatin jihar ta aiwatar da aikin ido ga jama'a daban-daban domin taimaka musu su rabu da cututtuka daban-daban dake shafar ido Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto
Gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da aikin ido mutane 500 a kowace karamar hukumar da kenan jihar Bauchi da yake bayani jami'i mai kula da shirin kwamishinan kananan hukumomi Alhaji Nasiruddin Muhammad ya bayyana yanda aikin yake tafiya
an sanar da jama'a ta kafafun watsa labarai cewa duk wanda yake da matsala ta ido kuma wace iri ce yazo mai girma gwamnatin jihar Bauchi yayi wani shiri na ainihin kawo dauki ga duk wanda yake da matsala na ido in yazo tikitoti kwararro an kawo su za su tantance su ga me ya kamata a masa shingilashi za a bashi ya hango resa koko ya ga kusa koko a cire yana za a masa duk an yi bayani kuma mutane sun hallara kware da gaske
to zuwa kananan hukumomi ne kuka fada daban ko jihar Bauchi kawai
duka jihar Bauchi ne gaba daya domin kowace karamar hukuma an yi targeting a ainihin samu mutum 500 kowace karamar hukuma idan muna da kananan hukumomi guda 20 a jihar Bauchi in ka buga zaki ga an kai mutum 10,000 ake bukata wanda ake so a musu aiki an faro daga Bauchi ta arewa wanda aka mace kota a can azare kuma kananan hukumomin duk sun hallara azare sannan aka zo tsakiya aka musu headquarter ainihin miso kuma naje na gani an yi mutane sun halar suna ta san barka suna ta godiya sannan nan ne na karshe bocit kudu wanda aka hirfata a ainihin nan babban birnin jiha da kuma ana yin wani ma a dust wanda jiya mun ji kuma mutane sun ansa kira kuma ana ta bada magani kwarai da gaske wani ma ya ce shekaransa 15 baya gani amma yanzu da ikon Allah an bude yana ganin komai da komai so wannan shine abin da ya faru
kwamishinan kananan hukumomi kenan Alhaji Nasiruddin Muhammad naji ta bakin wanda aka yi musu aikin
eh ya kai 3 years ina fama da
ba ka gani ne kwata kwata
ina gani da wannan irin one side amma in na rufe wannan ba na gani kwata kwata yanzu kan ga kinan ko ina gani har rubutu zan iya har karatu zan iya da in mace da namiji suna tsaye a bakin rijiyar nan ba zan iya gane matar ba ko mijin yasa ya gama lafiya sunana Musa Ibrahim Jabe
sunana Hawwa Umar ko buwanka
to me kika zo yana
na taho biyo arzikin gwamna na ido wannan wai ne kan dai ido na ina gani ko ina gani amma yayi hakiya to kuma shi nayi gudun yazo gaba ya takule min na ƙara tsufa ya ki garuwa wannan abu yayi shekara wajen goma
wasu kenan da suka ci gajiyar jinyar da gwamnatin jihar Bauchi take gudanarwa Dr. Kamal SA Umar daya daga cikin likitocin da suka gudanar da aikin
mutanen da aka ce ma a zo a yi musu aiki adadin su da aka ba mu sun tripling kanin koki ma idan aka ce ka zo ka ga mutum 1000 sai ka ga mutum 4000 ya fito sai ka rasa ma me zaka yana wani abu ne wanda yake zuwa yana tare gani ana samun sa kuma irin dattijawa kuma wani abu da yara matsaloli su suke fama da irin wannan matsalan yana ido katra da kuma su glaucoma duk irin wannan ana samun su cututtuka dai kala kala ne ba iya differentiating sai an zo an yi diagnosis idan aka yi diagnosis za a gane cewa wannan cataract ne wannan wani ma tabaro yake bukata wani kuma magunguna yake bukata wani ciwo ido cututtuka suna nan dama amma sai likita ya zauna ya duba ya gani me ya kamata wannan za a tura shi wuri kaza yanayin ina gani ma nan kamar yadda muke magana nan za ka ga mutane sun taru sama da mutum 1000
Dr. Kamal SA Umar daga Bishan Seba kenan Amina Abdullahi Girbo sashin Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu Maryam Bashir Bugaji gare ki
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu ne yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ku ji nasu ba waɗanda suka hada hannu aka hada shirin yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri